بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما صلى ربه جمع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da ku a waɗannan karatuttuka masu albarka a wannan majalisi na 14 daga cikin majalisai waɗanda muke gabatar da tafsirar Ramadan a wannan masallaci na Bilal bin Rabah a wannan rana ta Juma'a 6 daga watan Ramadan shekara 1439 wanda ya zamanto cewa ya yi daidai da daya ga watan Yuni na shekara ta 2018. A jiya mun faro bayani game da kissar Annabi Musa shi da mutanensa lokacin da aka yi kisa ya zamanto cewa an rasa wanda ya yi kisan Allah ya yi wani umarni suka yi ta jayayya da Allah. Allah ya ce wa Isa Musa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا ذكر لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
وني daga cikin banu Isra'ila kamar yadda bayani ya tabbata a littattafan tafsirai ya kasance mai tsananin kuɗi yana da dukiya mai yawa to amma kuma sai ya zamanto cewa ba shi da ɗa ba shi da jika wanda zai gaje shi ba kuma shi da ƴan uwa amma akwai wani ɗan uwan shi guda ɗaya wanda shi kadai ne zai iya gaje shi saboda haka wannan yasa ya zamanto cewa wannan ɗan uwan nasa ya kosa ya gaje shi na haka sai ya je ya kashe shi saboda haka da ya kashe shi kuma abinka da ɗan adam sai kuma ya je fadda shi a gaban gidan wani mutum kamar yadda wasu masu tafsirin suka faɗa wasu kuma malaman tafsirin suka je ya je ya ajiye shi a wata mahaɗa ta hanya saboda haka sai kuma ya koma yana neman wanda ya kashe shi wasu ruwayoyin suka ce ya je wajen Annabi Musa yana noman cewa a nemo masa wanda ya kashe masa makusanci saboda haka Annabi Musa Allah ya ƙara masa tsira da aminci shine sai ya roƙi Allah subhanahu wataala shine Allah yake yanka saniya shine Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul baqara wanda daga nan ta samo sunanta ma na suratul baqara ɗin daga ainihin wannan labarin saniya da Allah zai ba mu labari a nan aka samu sunan surar ta albaqara albaqara yana nufin saniya saboda haka sai Annabi Musa ya ce da mutanensa saboda kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyin har ya kai za a fara yaƙi saboda haka sai wasu suka ba da shawara suka ce tunda akwai annabin Allah tsakaninku ku je ku nemi shawarar sa mana saboda haka Allah yake cewa anan wa iz qala musa liqaumi ka ambata lokacin da Annabi Musa yake da mutanensa inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umarta ku da ku je ku yanka saniya idan kuka yanka saniya aka da keki da wani bangare da jikin saniyar to insha Allah matsalar za ta warware yake kankararru ne sai suka ce a tattasi suna huzuwa suka ce haba ya kake mana ƙirgilanci yanzu mutum ya mutu an rasa wanda ya kashe shi ana neman hanyar da za a gano wanda ya kashe shi kake a yanka saniya menene alaƙar yanka saniya da kuma har ku gano wanda aka kashe ala a'udhu billahi an akuna minal jahilin yace ka ni ina neman tsari ga Allah subhanahu wataala in zamanto daga cikin wawaye waɗanda ba su san abin da suke yi ba. Don haka abin da na gaya muku shi ne daidai. To amma saboda su wahalar da kansu sai suka ce yanzu dai tun da haka ne
bakal bayyin lana hani qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridu wa la bikrun awanun bayna dhalik fas'alu ma tu'maru.
Tunda haka ne to ka roƙi Ubangijinka ya gaya mana haƙiƙanin yadda ita saniyar take. Saboda haka sai yake cewa ai Allah maɗaukakin sarki yana cewa innaha baqaratun la faridu, ita wata saniya ce wacce take la faridu, ma'ana ba tsohuwa bace, wala dikrun kuma ba yarinya bace, awanun baina zalik tana nan a tsaka tsaki, ita ba tsohuwa ba ita kuma ba budurwa ba. Fas'alu ma tu'maru, amma abinda ake so da ku shine ku je ku yi abinda aka saka ku, ku tsaya kuna dogon bincike. Amma da yake kangararru ne sai da suka ƙara wata tambaya.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawha qala innahu yaqulu innaha baqaratun musaffa
ka yubayyin lana ma launuha. Suka ce to yanzu abinda za a yi shine ka roƙan mana Ubangijinka ya gaya mana launinta, tunda da ya gaya mana hakikanin yadda take, ya ce ita ba tsohuwa ba ita kuma ba yarinya ba tsaka tsaki. Amma yanzu abinda muke bukata shine ka je ka roƙe shi ya tambaya ya gaya mana menene kuma launinta. Qala innahu yaqulu, sai ce ai Ubangijinku yana cewa innaha baqaratu safra, ita wata saniya ce wacce take safra ma'ana mai fatifati, fasi'un launuha ma'ana launinta ta tasse ba ta da rai, tasurrun nazirin, duk lokacin da wasu masu kallo suka ganta to zai zamanto cewa tana faranta musu rai. Saboda haka fasi'un launuha a nan gurin abinda yake nufi shine ba ta da wani rati, ma'ana launi ɗaya ne da ita. Tunda za ka ga wata saniyar tana da launin fari da baki, wata kuma za ka ganta tana da wani launin na daban. To amma ita wannan kaskaki duk kuma wanda ya ganta zai zamanto cewa ta ba shi sha'awa. Amma duk da haka ba su haƙura ba, sai da suka sake neman shi ya ƙara wata addu'a.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alayna wa inna
suka ce ka sake roƙon mana Ubangijinka yubayyin lana ma hiya, yayi mana bayanin yaya take ita wannan saniyar da za mu yanka. Innal baqara tashabaha alaina, ka san akwai shanu da yawa, don haka gaskiya wannan saniyar da aka ce mu yanka tana mana kamanceceniya. Amma wa inna insha Allahu la mutadu, amma da taimakon Allah da izininsa da yardarsa za mu kai zuwa inda muke bukata. Saboda haka a daidai nan gurin sai ya zamanto cewa sun yi to gaskiya, suka nemi Allah ya shirye su zuwa ga daidai. Wannan yasa daga wannan tambayar da aka ba su amsa ba su sake yin wata tambayar ba, shine Allah ya ba su amsa da cewa innahu yaqulu
qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tufihul afda wa la tabkil haqqa musallamatun la shiyata fiha qalu al-ana jitta bil haqq fadhabuha wa ma kanu yaf'alun.
Qala innahu yaqulu, sai ce ai Ubangijinku yana cewa إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. معنى إتا ونن تانيا باتا عيك معنى باتا إيهن عيك با باتا ينغودا شيني معنى تثير الأرض كودا كنون كونوما ko wani abu makamancin haka wanda ake yi da shanu a gona wala tasqil harta sannan kuma ba a dora mata abun ruwa domin ta shayar da shuka musallamatul lafiya fiha babu wani aibu a tattare da ita shine ma'anar musallamatul lafiya fiha qalu al'ana jita fiha suka ce yanzu ne ka zo da gaskiya fa zabahuha wa ma kadu yaf'alun sai suka yanka ta wa mata duya falo amma da tarama suka kamar ba za su ba kamar yadda malamai suka faɗa shine a lokacin da suka nemi waɗannan siffofin sai suka same ta a wajen wani mutum ko kuma wajen wani wata mace ita kuma da ta san tana tsananin buƙata sai ta nunnuka musu kuɗin saboda kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa shi wanda yake mai saniyar sai da ya nemi cewa za a ba shi cikin katar saniyar na zinari suka je wajen annabi musa suka ce to ga shi an samu amma ta yi tsada ya ce to ai ku ne kuka tsananta wa kanku don haka kuma allah subhanahu wa ta'ala ya tsananta muku inda tun da farko da aka ce inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara da sun je sun samo kowace irin saniya suka yanka to da ba su da matsala kowace irin saniya da sun yanka to Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi wannan mutumin kuma yi abin da ake so saboda haka a nan gurin sun tsananta wa kansu don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ma a nan gurin kamar yadda ya zo Allah maɗaukakin sarki ya tsananta musu kamar yadda malamai suka faɗa asali in ba dimma sun a ce insha Allahu ba a ƙarshe to dama asali ma ba za ma su iya gamsuwa da wannan magana ta ƙarshe ba da dole sai sun sake yin wata tambaya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh qataltum nafsan
wa idh qataltum nafsan fadarakum fiha وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَأَمْبَتَ لَكَ تِنْدَ كُكَ كَشَرَيْ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا سَيْكُكَ دِنْغَ تُنْكُ إِيْوَا كُكَ دِنْغَ cewa wane ne ya aikata waɗancan masu ce wane ne ya aikata mana aka rasa wanda ya yi laifin shine mana faddara a tufiya mana kowa yana tunkuɗa laifin daga baransa yana nuna cewa ba shi ne ya yi ba Allah yake cewa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah maɗaukakin sarki zai fitar da abin da kuka kasance zai zamanto cewa kun ɓoye mana Allah zai fitar da abin da kuka ɓoye
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
فقلنا اضربوه ببعضها باين سنين كإيكا ثانيا سيمكا شيء اضربوه ببعضها معنى دوكيشي شيما مكتب دوان ساشي نبنغر إيكا ثانيا wannan sashi na ɓangaren saniyar Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana shi ba kuma ba a samu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da cewa ga ɓangaren da aka ce a doka ba wasu malaman tafsirin sun ce naman ta aka ce a ɗauki wani ɓangare na naman a buga mai wasu kuma suka ce zil'iha ma'ana wani ɓangare na haƙarƙarinta ala kulli hali Allah bai faɗa ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ba a samu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da hakan ba saboda haka ba kuma shi da amfani a sani ala kullum dai kawai abin da zaka fahimta shine akwai mu'jiza ta annabawa a nan gurin saboda babu alaka tsakanin saniya da kuma takin mamaci amma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka annabawan su suna da mu'jiza wacce ta saba da ayyukan ragowar bayi sai aka yi hakan saboda haka abinda ake bukata kai imani da shi shine an doke shi da wani bangare na cikinta nama ne haka sari ne kafa ce Allahu a'lam an dai doke shi da wani bangare na jikinta da aka doke shi kamar yadda kisoshin suka bayyana sai ya tashi sai yake cewa wannan ne ya kashe ni ya nuna wannan dan dan uwan nashi saboda haka shi ma aka kashe shi aka kuma ana cin gado shine Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika yuhyi Allahu al-mauta kamar yadda Allah ya raya wannan mutumin daga baya kuma ya sake koma ya dingire ya mutu to haka Allah ma yake raya matatu wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun kuma Allah subhanahu wataala yana nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun ba dan wani abu ba illa saboda kawai ya zamanto cewa kun hankalta kun gane kudura Allah subhanahu wataala kun gane Allah mai iko ne akan komai haka ma annabi Ibrahim shi ma ya roki Allah subhanahu wataala ya nuna mata yadda yake raya mata tun sai Allah madaukakin sarki yace masa awalan tu'min yanzu ba kai imani bane qala bala walakin yaqma inna qalbi ina imani ina so ne na samu natsuwa qala fa kun arba'atan min as-sayyid aka ce ebu abinda tsuntsaye guda uku guda hudu sannan ya yayyanka su idan ya yayyanka su ya taku kanana sannan ya sassanya su akan dutse kuma du'un na yati na kasaya bayan haka sai ka kikkira su za su zo maka suna tsawa mana idan ya kira kan da yake can zai taho ya haɗu da tsokar da take can ta haɗu sai kuma ya zamanto cewa sai su zo a matsayin asalin yadda suke na da wannan dai yana daga cikin yadda Allah yake raya matatu kamar yadda yake cewa kallazi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ya wuce wata alƙarya sai yake tunanin cewa bayan ta ragar da ke ta tufa sai ta ji Allah zai iya raya wannan bayan ta ragar da ke fa amata Allahu ne a ta hanyar kuma ba sai Allah subhanahu wataala ya kashe shi tsawon shekara 100 kuma ba sannan Allah ya tada shi da Allah ya tada shi kuma ya dawo da shi komai har abincin shi ya ganci yadda yake komai ya ganshi saboda haka shi ma ya gane Allah ne iko ne akan komai dan haka Allah subhanahu wataala daga cikin fa'idojin da yake kawo mana waɗannan kissoshi a cikin alqur'ani shine domin mu fahimci yadda ya zamanto yana iya raya matatu don mu tabbatar da tashin alƙiyama mu gane cewa akwai tashin alƙiyama kamar yadda malamai na matsafin shari'a suke faɗa duk kissoshin alqur'ani da Allah yake faɗa manyan manufofinsa manufofinsu shi ne domin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da tauhidi ya kuma nuna cewa shi ne iko ne akan komai kamar yadda ya zo a cikin surat yasin wani kafiri yake cewa man yuqil izama wa hiya ramim waye yake iya raya kasusuwa bayan sarada take qul yuqil allazi anshaha awwal marra ka ga muku cewa wanda ya zamanto cewa ya fara da ita da farko shine zai raya ta saboda ne saboda yin abu bayan an yi shi da farko ma'ana maimaita abu ya fi sauki fiye da yin shi da farko yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi saboda haka ba wani wahala a wajen Allah subhanahu wataala ya mayar da abu bayan Allah subhanahu wataala ya yi saboda yadda mutane suke inkarin ranar sakamako shi yasa Allah subhanahu wataala yake kafa musu hujjoji ta hanyoyi da dama kaga yana yawan kafa hujja da ruwan sama ruwan sama irin yadda yake raya kasa irin yadda bayan an yi ruwa za a ga kasa ta zamanto mai albarka innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta malaman usul suna ce masa wannan qiyasud dilala qiyasud dilala suke ce masa a wajen malaman usul mana aljam'u baina al-asli wal far'i bi dalili ko kuma bi lazimin min lawazimi shi ake kira qiyasud dilala saboda haka tunda Allah subhanahu wataala ya iya wannan to zai iya ma wancan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana hakan a cikin suratul hajj suratu Fussilat da surori da yawa inda Allah subhanahu wataala yake istijlali game da yadda yake raya matattu da cewa yana iya raya kasa don haka tun da yana iya raya kasa bayan ta bushe to haka ma yake raya matattu wanda zai kara ganin yadda kasa take bushewa take lallacewa sai idan ya je kasashen da ba a ruwa irin su Saudiya nan ne za ka ga hakikanin yadda kasa take bushewa sai samu a can bayan da za a yayyu a ce sai mutum ya mutu za a je a yi haƙan ƙabai tun kafin ya mutu dama akwai ma'aikatan gwamnati an riga an haƙa saboda inda za a ce bayan ya mutu za a haƙa za a sha wuya mu nan da ita ana ruwa duk shekara shi ne dalili amma a can kaga su ɗaya ake yi nan ko za a yi watanni ana yin ruwa sai su ɗaya ake ruwa a shekara akwai wata shekara ma da gaba ɗaya shekara ya yi kawai aka yi ba na manta wata shekara wani limamin Madina ya ɗaga hannu yana roƙon ruwa a wuce ne yana cikin addu'a aka fara ruwa kafin ya gama aka kammala ruwa lokacin da aka yi sallama an riga an ɗauke ruwa saboda haka a nan gurin za ka gane cewa yadda Allah yake raya kasa inda za ka haka za ka gane cewa lallai taushin da take yi ƙudura ce daga cikin ƙudurorin Allah subhanahu wa ta'ala sai ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yadda yake raya matattu haka ita ma wannan mu'jiza ta kasance kuma Allah yana nuna mana ayoyinsa da kuma mu'jizarsa ba don wani abu illa saboda mahankalta a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan magana ta saniya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci a ji a kawo saniya a yanka ta sai da wannan saniyar da za a yanka to za ka zama to sababin da wannan mamacin zai tashi malaman malikiya da kuma shafi'iya da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja akan as-salaf abinda ake nufi da salaf a ilimin shirkayya na musulunci shine a kamar rance mana ya halatta mutum ya ba da kuɗi da niyyar cewa nan gaba idan an kammala noma za a bashi buhu kaza amma yanzu misali mutum ya ba da 100,000 da cewa za a bashi a buhun masara 6 daga baya shi ne akdun alamun sukun fi zimma bi samanin ajin ka ba da kuɗi hannu kai kuma a baka kayan daga baya to su ma ya halatta ya zamanto an yi a dabbobi ya zamanto ka ba da akuya gwargwado kaza nan da shekara ɗaya a baka irinka sannan kuma malamai sun kafa hujja da wannan kissa na cewa idan mutum wani ya tare yana dab da mutuwa sai ce wane ne ya kashe sannan ya bingire ya mutu to nan ma zai zama lau abinda ake ce masa abinda ake cewa lau a ilimin alƙalanci mana za ta zama wata alama ce wacce za a iya kafa hujja da ita cewa wannan cin shi ne ya kashe shi kaga shi wannan mutumin ai shi ne ya tashi ce wane ne ya kashe ni sannan ya bingire ya mutu to kaga kuma da wannan aka kafa hujja aka ce wannan mutum to haka shi ma yanzu inda wani zai taru wani yana gargaran mutuwa in aka ce waye kake ta yake wane ne to alƙali in ya ƙara samun wata hujja ko ya take zai iya haɗawa da wata shaidar ya amfani da ita wajen yanke mata hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma kasar
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما
maimakon irin wannan mu'jiza da kuma ƙudura da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a hannun annabinsa annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azm maimakon ta sa su ƙara imani da Allah su zamanto cewa sun ƙara girmama Allah da kuma annabi Musa, amma shi aka samu aka taimaka. Allah ya ce sun maka sukurubukum min ba'di zalik. Bayan wannan abin ya faru, sai zuciyarku ta ƙara ƙeƙashewa. Fa hiya kalmijarati aw ashaddu qaswa, sai zuciyarku ta zamanto kamar zuciyar dutse, ta koma kamar yadda kaga dutse, duk dutse ba shi da zuciya, da aka ce zuciyarku ta zama kamar yadda dutse yake. Aw ashaddu qaswa, kai dama ti dutse ke ƙashewa. Malamai suka ce anan gurin aw, anan gurin tana ma'anar wawu ne, saboda idan ka ce aw ka fassara ta da yake take a nan zai zama shakka, Qur'ani kuma babu shakka. Saboda haka ma'anar fahiyar kan hijarati aw ashaddu qaswa, ma'anarsa shi ne wa ashaddu qaswa, ma'ana ta ma fi dutse ke ƙashewa. Menene dalilin da ya sa ta fi dutse ke ƙashewa? Allah ya ce saboda wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, saboda daga cikin duwatsu akwai dutsen da za ka samu ruwa yana gangarowa daga cikinsa. Wasu malaman suka ce ana nufin duka dutsuna, wasu malaman kuma suka ce a'a, ana magana ne akan dutsen annabi Musa. Saboda kaga annabi Musa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ayoyin da suka zo a baya, wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi'asaka al-hajar, saboda kaga dutsen da annabi Musa yake da shi yana fitar da ruwa wanda in Banu Isra'ila suna bi shi kawai za su sha ruwa. Amma dai ya fi zama mu'jiza idan da kuma ijazin Al-Qur'ani idan aka bar shi a buɗe, ma'ana a cikin dutsuna akwai wanda yake gangaro da ruwa, yake gangaro da ƙoramai, za ka samu ƙorama tana gangara daga cikinsa. Wa inna minha lama yashaqqaqu, a cikin ma dutsuna akwai wanda za ka ga ya tsagi, fa yakhruju minhu al-ma, sai ruwa ya fito daga ciki. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, akwai wanda kuma yake saukowa saboda tsoron Allah. Kamar yanzu aka yi wata girgizar ƙasa ko aka yi wani barkano, za ka ga dutsuna suna rawa, wani wanda yake can sama sai ya faɗi. To kaga wannan yake nuna shi yana da ƙarancin ƙeƙashewa. Don haka ku zuciyarku ta fi ƙeƙashewa fiye da dutse, shi ya sa Allah subhanahu wataala yake cewa alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, sai Allah madaukakin sarki yake cewa kada su zamanto yanzu bai kai bai isa ba, lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani ya zamanto cewa zuciyarsu ta yi ƙanƙan da kai, ta yi taushi saboda ambaton Allah. Allah yake kada su zamanto kamar waɗanda aka ba wa lissafi, fa tsala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum, ga shi zamaninsu ya yi tsawo amma kuma zuciyarsu ta ke ƙashi. Allah subhanahu wa ta'ala da yawa yana alaƙanta abubuwa da zuciya, saboda ita zuciya gaba ɗaya gyaruwar al'amura gaba ɗaya yana da alaƙa ne da zuciya. Idan ta lallace to dukkan al'amura suna lallacewa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al-jasad kullu, a cikin jiki akwai wata tsoka wacce take in ta gyaru to dukkan jiki yana gyaruwa. Ala wahiyal qalb, wannan shine zuciya. Mutane da yawa idan ya zamanto cewa aka yi musu wa'azi game da tsoron Allah, aka ce tsaye da gemu saboda suna nan sallallahu alaihi wa sallam ne, ka dinga yin kaza saboda suna nan sallallahu alaihi wa sallam ne, sai ki a taɓawa rahuna, ai tsoron Allah a daidai ne ne. Don haka ai ba matsala ko da ka aske gemu, ka saki wandonka yana jan ƙasa, kana shan sigari, a taɓawa rahuna, kawai ya zama tsoron Allahnka yana nan. To ya za a fassara wannan hadisin? To yanzu wannan yana nuna idan ba matsala idan mutum yana harkokinsa ko yana zina yana shan giya, in dai akwai tsoron Allah nan ba matsala. Ya kuke gani? To me fassara ta kuwa wannan? Hadisi ne ingantacce ba. Menene ma'anar taqwa hauna? To mutane da yawa suna kafa hujja da wannan hadisi, su sharholiyarsu kawai sai ce maka ai ba matsala kuran Allah a zuciye ce inna karamakum indallahi yawa wanda yafi girma a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah kuma tsoron Allah ai ba a ganin shi a fili saboda haka sai mutum ya tikar holiyar sai ce ma ta kwa hauna na mara nura ya ce asali a tsoron Allah yake a tsoron Allah a zuciye ce amma ana ganin shi a gabbai ya kusa amma ina son a bada amsar da wata siga na na yawwa ma'ana duk mutumin da yake yin sharholiya to yana nuna zuciyar ma ba a gyara ita ba saboda ai ita annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin idza salahat salahat jasadu kullu to alamar aikata sako da mutum yake alama ce da take nuna cewa ita kanta zuciyar ba ta gyara ba so in ya gaba hujja da attaqwa hauna alama ce da take nuna babu taqwa aslan babu taqwa hauna kan babu ita saboda inda tsoron Allah to zai zamanto tsoron Allah ya an ga tasirinsa a ciki so duk mutumin da yake aikata sako yana nuna cewa ba shi da tsoron Allah shi yasa na ina yazini wa huwa mu'min na mutum ba zai yi zina ba yana yin zina alhalin yana mu'mini wala yasriqu as-sariqu ina yasriqu wa huwa mu'min da ga cikin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat al-hajj yake cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ai idan zina ba ta makancewa kaga abin da yake faruwa amma abin da yake makancewa shine ta'mal qulubu allati fi sudur zakatan da suke cikin kira da su ne ba amfani da su sai ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗanda suke da zuciya amma ba su amfani da ita daidai suke da wanda ba su da zuciya Allah yana cewa a surat al-araf walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi akwai waɗanda kawai ƴan jahannama ne daga cikin dewa daga cikin aljanu da kuma mutane me yasa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta komai da wannan zuciya da haka da ita da rashin ta ba duk ɗaya ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wani gurin ya korewa ma wanda baya wa astuwa cewa bai da zuciya inna fi zalika alladhi kana liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid shi za ka ko da Hausa ma in mutum bai san abin da yake ba ko kuma baya san girman sai a ce Allah ya kyauta wa na baki da zuciya bai da zuciya haka ne ko ana faɗa a nan ma ko wa na bai da zuciya eh shi ne saboda ne ba ta mai amfani ba shi yasa sai a siffanta shi a kore mata ita ma gaba ɗaya na ga shi yasa nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake gyara dutse da zuciyarsu kaga shi dutse ko a ruwa kasa shi ko a mai kasa shi ko dafa shi kai ba zai canza ba amma Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin ya fifita zuciyar Bani Isra'ila ya fifita dutse a kan zuciyar Bani Isra'ila ta ɓangarori uku saboda a cikin duwatsu akwai wanda ruwa yake zubowa a cikin duwatsu akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito a cikin duwatsu akwai wanda yake fasowa daga sama ya faɗo ƙasa saboda yana jin tsoron Allah wama Allahu bi ghafilin amma ta'malu amma ku je duk abin da kuka ga dama ku yi Allah ba zai gafala daga abin da kuke aikata ba fa ta'maruna
afa taqma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
wannan banu Isra'ila da aka yi muku bayanin su da kuma irin kangarewarsu kuna fatan su imani da ku shi ne mana afa tatma'una an yu'minu lakum yanzu kuna tunani kuna kwaɗayin su imani da ku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuma akwai wasu daga cikin su ma suna jin zancen Allah wasu malaman suka ce abinda ake nufi da cewa suna jin zancen Allah shine ma'ana akwai lokacin da suka nemi Annabi Musa ya biyar da su zancen Allah shine lokacin da Annabi Musa ya zaɓi mutum 70 ɗin nan suka tafi dan ganawa da Ubangiji kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa suratul A'raf wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina suka nemi su ji zancen Allah kuma suka yi amma daga baya suka ce kai mu ba ba za mu mu yake dan mun ji zancen shi ba sai mun gan shi ido da ido shine Allah ya hallaka su daga baya kuma da Annabi Musa ya yi kuka ya roƙi Allah Allah subhanahu wataala ya tashe shi saboda haka wannan yana daga cikin fassarorin da aka yi akwai kuma fassarar wacce gaskiya ta fi zama zahiri shine wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wasu daga cikin su suna jin zancen Allah ma'ana akwai attaura a tattare da su sun karanta ta sun san abin da suke yake cikin ta amma kuma thumma yuharrikunahu min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci abin da yake cikin attaura sai su canza ta su canza mata yanayi rubuta abin da suke so wahum ya'lamu al-hali sun san ba gaskiya ba ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul maida fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wabihi saboda yadda suke warware alƙawarin raka muka la'ance su muka sanya kuma zukatansu suka zama ƙasassu yuharrifuna al-kalima amma wabihi suna canza magana daga asalin gurinta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusarikuna fil kufr ya kai annabi waɗanda suke gaggawa zuwa kafirci kada su bakanta maka rai Allah ya tabbata su a cikin wannan ayar da cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawaqi'i suna canza magana daga inda take yaquluna in utitum hadha fakhuzu wa in lam tutahu fahdharu ba ma iya abin da suke yi ba kenan wa idza laqul ladina amanu
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah
tafsirin suka faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da ya sanya doka cewa ba wanda zai shigo madina sai wanda ya ce mumini saboda haka sai ya zamanto wasu daga cikin manya-manyan kafirai na yahudawa sai suka ce idan kun je ku ce ku muminai ne idan kun dawo kuma sai ku kafirce shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar inda yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam qalu amanna sai suke mun yi imani wa idza kala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya kadaita da sashi qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum sai su dinga ce muku yanzu me isa kuke gayawa waɗannan sahabban cewa wannan shi ne annabin da dama aka ba mu labari a kai shi idan kuka yi haka to za su kafa muku hujja a wajen Ubangiji shi ne ma'anar li yuhajjukum bihi inda rabbikum ma'ana idan an je wajen Allah za su ce da gangan ne kuka ki yin imani kun san shi ne annabi kamar yadda wata ayar a cikin surata al-imran take cewa wa qala qa'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واقروا آخره لعلهم يرجعون كي إيماني دا أبن دا أكا سوكر ودا ولنا مزيا محمد أفر فرانا أكر شرانا كما سيفو كافر ولنا شكيلة يساس كما سبر إيمان سبر شي سبر شي وأبن دا أكي فرابا هكا بني منا سبر أبن دا أكي saboda haka suka faɗa a junansu kamar yadda wasu malaman tafsirin suka fassara saboda haka akwai malaman kuma da suka ce wannan munafukai ake magana a cikinsu haka suke in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su imani in suka ware daban sai su faɗi wata kalmar ta daban saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya kuma ƙarfafa labarin da cewa wala ya'lamuna
awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna
wai su ba su sani bane Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke asirtawa sannan kuma ya san abin da suke bayyanawa dan haka ko su je su sirri ko kuma su a fili dan Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai kamar yadda yake cewa a suratul mulk wa asirru qawlakum aw ijharu bi ku bayyanar da magana ku ko ku asirta ta lokacin da kafirai suka ce in za ku yi magana ku dinga yi a sirri saboda in kuka faɗa a fili ubangijin Muhammad zai ba shi labari shine Allah ya ce ko ku faɗa a fili ko ku faɗa a koye to shi Allah ya san abin ma da ba faɗa ba innahu alimun bi zati sudur abin ma da ka bari a cikin zuciyarka ka ayyana shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake akai innahu ya'lamu al-jahra na'am innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli Allah ya san abin da yake a bayyana ya kuma san abin da ya zamanto cewa an koye shi yasa kamar yadda ya zo a kissan ibba kissan bilqis wannan matar wacce take da gadan dinari idan alqur'ani bai ce bilqis sunanta ba kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa kaga lokacin da al-hudahuda ya zo ya ba wa annabi Sulaiman labari cewa ya ga wata mace da ita da mutanenta suna bauta wa rana shine yake cewa Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukuna wa ma tulinu saboda haka Allah ya san abin da yake koye kamar yadda ya san abin da yake a bayyane wa inna minhum wa minhum
wa minhum ummiyyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أتكلسوا أخي أميين إذا أتكلس أميين شيني واندا كي يربطوبا بيكما إيا كراتوبا كلمة أميين أتكلي جدو واندا أتكلس فانتاكريشي شكما أنه صلى الله عليه وسلم أوجيش كمالا ليه ديتا بي إيا كراتوبا بي إيا ربطوبا واندا يازمان تو كمالا saboda inda a ce ya iya karatu ya iya rubutu to da wasu sun ce alqur'ani kirkirar ce shi yasa Allah yake cewa suratul ankabut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yamini ai da can baka kasance kana iya karanta littafi ba wa la taqutuhu bi yamini ba ka iya rubuta wani abu da damar ka idan lartaba al-mubtilu da mutanen banza sun yi kokonto game da littafin da ka zo da shi to amma kuma kalmar ummi garagowar mutane na ƙasa ne saboda duk mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to rayuwarsa ba za ta samu ci gaba na a zo a gani ba saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin su ahlul kitab akwai waɗanda ma ba sa iya karanta littafi illa amaniya kawai ba abin da suka sani sai ƙarya da kuma tatsuniyoyi da suke ji a wajen wasu wa innahum illa yazunnun kawai shaci faɗi suke yi saboda haka fawailun lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim kwari na azaba wailun ana amfani da ita a matsayin kalma ta azaba kamar yadda wasu malaman tafsirin suke fassarawa akwai malaman da suke cewa wailun wani kwari ne a cikin jahannama saboda haka Allah yake cewa fawailun lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim kwarin azaba ya tabbata ga waɗanda ya zamanto cewa suna rubuta littafi da hannunsu mana su kirkiro wasu ayoyi su ce maganar Allah ce sun ma ya ƙuluna hada min injila sannan su ce wannan daga Allah yake liyashkaru bihi thamanan qalila dan kawai san samu wani abu dan kadan na duniya fa wailul lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su saboda abin da hannunsu yake rubutawa wa wailul lahum mimma yaktubun sannan tsananin azaba ya tabbata a gare su saboda abin da suka kasance suna samu wanda ba wani abu bane abu ne dan kadan wanda bai taka kara ya karya ba daga cikin wuce gona da irin suna cewa
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون
وقالوا لن تمسنا النار سو يهوداوا ما daga cikin abin da yasa suke abin da suka ga dama shine sun kasance suna cewa lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda mu idan ma mun shiga wuta ɗan kwanaki ne kawai za mu sanya mu kusa kamar yadda wasu malaman tafsiri suke cewa suna cewa kwanakin da suka bauta wa ɗan maraki shi kawai za su sanna ɗebo mutane annabi Muhammad a maye gurbin su da su mana kwana nawa suke suna bauta wa ɗan maraki a kwana 40 ko wa'idwa adina musa 40 lailatan thumma tafakku al-ijna min ba'dihi wa antum zalimun wa wa'adna musa 30 lailatan fatamma miqatu rabbihi 40 laila saboda haka kwanaki 40 da haka iya waɗannan kwanaki 40 din iyarsu kawai za su shiga wuta da haka duk zunubin da suka duk keke ayar da suka yi to ba wani zama za su yi a wuta ba kawai za su ɗan zauna ne iya waɗannan kwanakin don haka da zarar wannan kwana 40 din ta fito ta ƙare shi kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abu Huraira yake cewa lokacin da aka buɗe Khaibar sai ya zamanto cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam an ba shi wata akuya wacce a cikin wannan akuya an yi kanmu a ciki ma'ana an sa poison an sa guba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai cewa ku tara mun Yahuda wanda suke nan gurin saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da su wane ne babanku sai suka ce wane ne babanmu sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kariya kuke wane ne babanku saboda haka sai suka ce ka faɗi gaskiya sannan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shin za ku faɗa mun gaskiya in na tambaye ku wani abu sai suka ce ya Abul Qasim saboda in ma mun maka ƙarya to Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana maka ƙaryar da muka yi kamar yadda muka yi maka ƙarya game da babanmu amma kuma ka gano ta sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da su su wane ne ɗan wuta sai suka ce mu za mu ɗan zauna a wuta ɗan lokaci ɗan kaɗan sannan kuma ku sai kuma ya gurgunmu saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ku tafi ku bani waje wallahi ba za mu taɓa maya gurbinku ba sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake musu zan sake tambayar ku wani abu in dai za ku faɗa min gaskiya sai suka ce tambaye mu sai yake shin kun sanya guba a wannan akuyar da kuka kawo mun sai suka ce ya ce me yasa kuka yi suka ce abin da muka shi ne in kai maƙaryaci ne ba annabi ba ne to Allah ya rusashe mu da mu duk da kai idan kuma da gaske kai annabi ne to mun tabbatar gubar ba za ta cutar da kai ba da haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala anan gurin yake cewa kun attafakum inda Allah ya ahada ko kun yi alƙawari ne da Allah da ya gaya muku cewa iya kwana 40 za ku zauna a cikin wuta daga nan kuma ku fita wasu ku zo su zauna a madadinku kaga kenan ma kamar shiga wutan ma suke ji kaga ayoyi suna nuna mana gaba ɗaya za a shiga wuta kawai fitowa ne za a bambanta amma su Yahudawa a ciki da su suna ganin wasu daga baya za su shiga wuta kaga duk nasoshi suna nuna aljanna sai ake shiga da gaba amma wuta tare duk za a shiga a fitowa ake bambanta to amma su sun ce in suka shiga kwana 40 sai a ɗauko a ɗuma nan Muhammad sai a cika shi da su saboda haka shi ne Allah yake cewa kun yi alƙawari ne da shi kalan yi kulifallahu adamu ta yadda inda gaske kun yi alƙawarin da shi Allah ba zai canza alƙawarin ba am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko kuma dai kawai abinda kuka ga dama kuke fada na karshe shine zai zama gaskiya mana abinda suka ga dama suke fada tunda Allah bai yi alƙawari da su ba Allah bai taba gaya musu cewa zai saka su na yan kwanaki sannan kuma ya saka da su ba to Allah yake tabbatar musu da wanda zai shiga wuta
bala man kasaba sayi'atan wa ahabat bihi khati'atuhu fa'ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun walladhina amanu wa amilu salihati ula'ika ashabun jannah hum fiha khalidun
bala man kasaba sayi'atan ita maganar ayat da kuka faɗa cika ba amma da yake abin yake shine man kasaba sayi'atan duk mutumin da ya aikata mummunan zunubi wa haɓat bihi kafiyatu wasu malaman suka ce kuma ya yi shirka ma'ana zunubin sa ya kewaye shi ta kowane ɓangare saboda haka fa ula'ika ashabun nar waɗannan su ne za su shiga wuta hum fiha khalidun za kuma su dawwama ci akwai malaman da suka ce bala man kasaba sayi'atan duk yadda abin yake shine duk mutumin da ya aikata zunubi wa ahaqat bihi khati'atuhu kuma ya mutu bai tuba ba shine ma'ana wa ahaqat bihi khati'atuhu fa ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ɗan wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wuta dan haka wannan yake nuna maka cewa in dai mutum ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya gafarta masa zunubansa ba zai shiga wuta ba in ma ya shiga ba zai dawwama ba saboda haka wannan yana nuna mana girman shirka idan muka fassara wa ahaqat bihi khati'atuhu da cewa shirka ce kuma zai ɗauki haka tunda shirka ita ce zunubin da Allah baya gafartawa kamar yadda ya maimaita wannan a cikin suratul nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yin gafara idan aka shirka da shi amma yakan gafarta duk zunubin da bai karasa wannan ba dan haka Allah subhanahu wa ta'ala in dai kananan zunubai ne Allah zai iya gafarta maka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in dai kuka bar manya-manyan zunubai to za mu gafarta muku kananan zunubai wa nudkhilukum mudkhalan karima kuma za mu shigar da ku mashiga wacce take mai girma dan haka wannan yake nuna mana cewa lallai tabbas waɗannan banu Isra'ila sun canza ne sun kuma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko da yake ba sa jin tsoron su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kage ba kuma sa jin tsoron su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya wannan yasa kaga har alamira ma sun kirkira wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya tunda yanzu kai ba Allah ba kai ba komai ba ka zo ka ce ga iya kwanakin ma da za ka zauna a wuta kaga wannan yana daga cikin karan tsaye yana daga cikin wuce gona da ke shi yasa duk waɗanda suka da irin waɗannan aƙidun irin yadda za ka ji wani ya ce in aka buwa ne to ranar alƙiyama in ma aka zan ka a wuta kai ne ka ga dama wannan duk yana daga cikin rai na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cewa fassara wa ma qadarullahu haqqa qadari mana ba su san Allah sani ma yake kamata ba wannan yana nuna jahilcin mutum da kuma yadda bai san Allah ba saboda yanzu ko mahaifinka ne ba ku haɗu da shi ba ya mutu kafin ka zo duniya kawai ka yi tunanin abin da ka ga dama in kun haɗu da shi zai faru kaga walillahi masalul a'la balle Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba ku taɓa haɗuwa ba a ce wai wani zai ɗebe ka a cikin rigar shi ya ɓoye kai shigar da kai cikin aljanna kaga wannan jin rai na Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan duk ba a san girman Allah ba jahilci ne da kuma cewa ba a mai da Allah subhanahu wa ta'ala ba su kuma ba ka duba su ko waɗannan sirrin yadda ma za su shiga wutan amma kwana 40 za su amma Allah ya ce sun mai ƙarya to ina kuma waɗanda suke cewa ka daina sallah ka daina zakka ka daina yin abin da goshinka zai koke kawai ka zo ka buwa ne in dai ka buwa ne na ranar alƙiyama kawai ko ba ka so ko da ƙarfin tsiyama sai ka shiga aljanna kaga wannan rashin mutunci ne kuma abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa in banda kasancewar Allah subhanahu wataala da yi niyyar ya hallakar da al'umma ba iya waɗannan abubuwan da wawaye cikin mu suke yi wanda ga su nan a ko'ina a ɓangarorin Najeriya iya ce kawai ya isa Allah subhanahu wataala ya zamanto cewa ya hallakar da mu. Yanzu kaga mutanen annabi Lut iya zai kawai suka shi ne luwaɗiya abin da suka ke nan. Amma Allah subhanahu wataala ya sifar da su waja'alna 'aliyaha safilaha, mutanen annabi ga zunubi ɗaya Allah ya dinga maimaita sun aikata shi ne sauyin mu. Amma Allah subhanahu wataala gaba ɗaya ya sifar da su ya kashe su. Mutanen annabi Salihu iya zunubi ɗaya kawai suka shi ne suka kashe kakuwa. Amma mu yanzu Allah subhanahu wataala ma an raina shi an ce qul huwallahu ahad ma gaba ɗaya wani mutum ake nufi gaba. Yana daga cikin waƙoƙi da ake na kafirci wanda akwai wata waƙa da aka yi ma wacce ni wallahi tsoro da aka kunna ta ma ji nayi kamar saman ɗakin zai faɗo. Wallahi haka ne, ji nayi kamar ma saman ɗakin kawai zai faɗo. Yanzu misali a ce wai musulmi Bahaushe wai ya zo yana waƙa yana nuna cewa Allah yana neman afuwa duniyar da Shehu Barhama ya ba shi riko ya tuba ba zai iya ba saboda haka ya zo ya ci kayan shi. Malam yanzu irin wannan irin kafirci ne irin wannan. Yanzu malam wannan irin kafirci ne irin wannan da kuma raina Allah subhanahu wataala. A ce wai mutum yana da tsaurin ido har da zai ce Allah ya kasa. To kafin Allah kafin shi kuma Shehu Barhama yanzu shekaru 150 da suka wuce ba ma san za a yi shi ba. To kafin Allah ya halitta shi wani yake da duniya balle har ya ba wa Allah riko. Na'am 1900 shi ne ɗin da yadda muka faɗa cewa shekaru 150 da suka wuce babu shi. Mana shekara 118 da suka wuce aka haife shi ya rasu a 1975. Saboda haka a baya ba a san da shi ba lokacin kuma waye ke rike da duniya. Da haka amma yanzu an ce Allah maɗaukakin sarki yana neman afuwa ya kasa. Saboda haka tuba yake ya zo a shi duniya kuma mutane suna zaune da irin waɗanda suke irin wannan gara ka zauna da Fir'auna ma da ka zauna da irin waɗannan. Tunda su Fir'auna a ƙarshen rayuwarsu sun yarda akwai Allah amma dai kawai su ma suna ganin su ma allolin ne. Shi yasa kamar yadda Muhammad bin Abdulwahab yake faɗa yake cewa kafircin da magabata suka yi bai kai kafircin da wasu ne yanzu suke yi ba. Saboda su waɗanda suke magabata idan suka hau jirgiro suna kaɗaita Allah shine fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din. In suka hau jirgiro iya Allah ɗaya suke kira to amma ne yanzu har jirgiro habbala imani suka shiga suna kira wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba. Da haka shi yasa da yake kawo ka'idoji guda hudu ya kawo cewa akwai wanda kafircin su ya kuma na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka ba mamaki idan aka tsananta wajen tabbatar da tauhid. Da haka ku ga dai a nan gurin iyakaran ɗayan da su suka yi su sun yarda akwai Allah amma dai sun yarda kawai in ya tashi saka tutar ya kwana 40 zai saka su fito. Amma ya za ku kwatanta da kuma waɗanda su suke ganin ma Allah ma bai ma ita ba. Ba ma ita ji kawai shi ke wata yi. Allah yake wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari ulaika ashabul janna waɗannan su ne ɗan aljanna hum fiha khalidun amma za su dawwama a cikin aljanna. Wannan yana daga cikin abin da ake cewa alqur'an almatani ma'ana mai jiyantawa duk sannan Allah subhanahu wataala ya kawo azaba sai kuma yi bayani a kan rahama. Allah ya ba mu dacewa ya sanya mu daga cikin musulmai wanda suka yi imani da Allah hakikanin imani. To akwai malaman da suka ce bai halatta ba saboda ba a samu magabata suna yi ba. Akwai wanda kuma suke ganin zai iya halatta idan muka ce zai shiga cikin tawassuli da addu'ar mutum na gari. Mana in ka yadda da nagartar waɗanda suka karanta maka Alƙur'ani, kaga wannan Alƙur'anin da suka karanta kamar tawassuli ne da addu'arsu da suka yi, in mun ɗauka cewa addu'a suka yi da wannan Alƙur'ani. Amma dai abin da ya fi shi ne ka karanta ko ka sa wa ƴaƴanka su karanta. Wannan shi ne zai ka. Shi ne, to kaga inda matsala ta biyu take kenan. Ba malaman da suke ganin gaskiya haramun ne, don haka dai barin su shi ne ya ce. Allahu ta'ala ala. Na ina ganin ai karambani ne ai wannan tambaya. Ina ganin ko ɗan ƙarami ma yaro ya san akwai matsala. Ai ba ɗansa ba ne automatically. Inda yake zama ɗan shi shi ne in cikin ya kai wata shida. Amma inda ya yi ƙasa da wata shida to ba ɗan shi ba ne. Waɗanda yana daga cikin lamura da suka zo na lallacewar zamani na cewa inda ‘yarka ta gama ko su dandire ne ta samu miji, inda akwai dama kawai kai mata aure. Inda akwai dama kai mata aure saboda duk yawanci lallacewa ake. Akwai wata ma da ta haihu ita, akwai wata bazawara ma a Kano da ta taɓa haihuwa ana cikin bikin ba a gama ba. Akwai wani shi kuma na san shi shi ma ya yi aure shi ma ba a yi tasiri ba ya fita. Ni ina rasa irin mazabar mutane da suke ji lokacin da za su kalli mace in za su aure ta. Mu yanzu ka ga mazabar mu idan mutum zai yi aure dole sai ya gama ce akalla ko so ɗaya ne ba a rijaji ba, saboda wannan shi ne zai sa ya zama ba cuta ba cutarwa. Ta juyo gaba ka ganta, ta juyo baya ka ganta, wannan shi ne zai zama ba cuta ba cutarwa. Amma yanzu akwai wani da ya yi aure sati biyu kawai yana gidan yayarsa ne kawai ya tafi kukan jariri. To kaga abin da zai baka mamaki ya aka shi bai gani ba. Duk da gaskiyar lamari yanzu akwai dabaru da yawa da ake yi wanda ba za ka iya ganewa ba. Akwai dabaru da yawa da ake yi. Akwai wata da ta auri wani shi irin yana son irin mace irin wacce bayan ta yake da tudu, saboda haka ya aure ta. Bayan ya aure ta sai ya ga bayan ta yake da tudu, bai ta ce ai hidimar buki ke ta sa, gabaniyar buki ke ta sa suka tafi. Saboda haka yanzu ana yin irin waɗannan abubuwan da yawa na halinci. Haka duk auren da aka yi ya zamanto a wata biyu ta haihu da shi kai ne ka san dama da cikin ka can su ittifaqan, ba wani saɓani a kai. Allah ya ba mu tsaki. Amma da Hausa ana faɗa ana ce mai sauka, shi wannan ya bambanta. Kamar yanzu misali wasu sun yi jarabawa suna neman sa'a sai a raba Qur'ani a karanta don Allah ya bada sa'a. Kaga wannan kowa yana ta wasu ne da aikin sa na kai, shi ma ana ce mai sauka da Hausa. Eh yawa, to ai dama da Hausan muke magana. Akwai abin da dole sai ka sako zuwa al'adar mutane. Bari mu ba ku mutum ɗaya dama ya tambaya da baki, in akwai mai tambaya. To ba ba. Wani da? Yanzu misali ya kai kan wuce. Yanzu misali ai idan aka ce kisa, idan mutum yana jab da mutuwa shi ma kisa ne. Ai da haka yanzu misali idan idan yanzu mutane aka soki mutum ya tabbatar ba zai rayu ba, shi ma zai ce wani ne ya kashe. Kamar yadda sai gina uba sun yi na raye ji a neman mai izini a rabe shi a wurin da aka raba nan da ruwa ne da saboda da aka buge shi yana da mutane. Wannan shi ne abin da ya jawo kai ma mamaye in mutu a kai. Akwai abin da in ka ga mutum yana hali sai ka kala shi ta ka san ba zai rayu ba. Shi kuma wannan shi ta ka ga shi bayan ya mutu ne Allah ya sa aka doke shi da wani bangare na saniya ya tashi kuma ya ce ga wanda ya kashe. Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda ya fito. وقنا واصرف عنا برحمتك يا رب العالمين انك تقضي ولا تقضى عليك انه لا يجزي من عليك ولا يجزي عليك جوابك ربنا وتعالك لقد سلمني تحسبك ما تغني به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يأتي ما تغني به علينا وسائر الدنيا